الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna sake miƙa godiyarmu ga Allah Ta'ala wanda ya kawo rayuwarmu yau, wani na 23 cikin watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446, wanda ya daidai da 12 ko ga watan uku miladiya ta 2026. Yau ma ga cikin ikon Allah da yadda da ya gare shi, za mu ci gaba da ƙoƙarin tarjuma ayoyin Alƙur'ani da muke yi a wannan masallaci mai albarka cikin suratu Maryam. Idan ‘yan uwa ba su manta ba, mun tsaya daidai kan aya ta 74. Yau kuma za mu tashi a kan aya ta 75. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce qul man kana fi dhalalati.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul man kana fi dhalalati فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير
Allah maɗaukakin sarki ce qul kace man kana fi dhalalati, duk wanda ya zama akan bata, fal yamdud lahu arrahmanu madda, to Allah zai iya ainihin mai jinkirta masa ko yayi masa ƙari akan wannan abin da yake kai na bata, har zuwa lokacin da Allah zai nuna masa abin da aka masa alƙawari, ko dai gidan azaba a nan duniya ko kuma ya ga ranar alkiyama. Allah ya ce to da sannu mutane za su gane waye mafi sharrin gurin zama da kuma mafi raunin ainihin rijina. Ai kul ya ayyuhar rasul, aka ce kace ya kai wannan manzo lahum gabre su, man kana dhallan anil haqqi, mutum da ya zama ya bace wa gaskiya, ghayra muttabi'in tariqil huda, wanda kuma bai bi tafarki na shari'a ba, wallahu yamhalu, to wa'annan Allah yana musu mai yankiri, Allah yana musu jinkiri, fi dalalihi, wajen cikin batas sai Allah ya bar shi. Ana wannan aya abinda take so ta gwada mana, wato wa'ansu mutane suna rayuwa a matsayin mutane masu barna, kuma Allah sai ya ba su lokaci da lafiya su ci gaba da barnarsu, ba dan kawai ba saboda Allah yana musu istidraji, ana irin kiwon ragon layya, a kiwata shi a bashi abinci ya yi ƙiba ya yi maiƙo ya yi komi, ba dan kawai ba dan a yanka shi. to duk wanda ka same shi akan tafarki na bata kuma abubuwan sa suna tafiya daidai to wannan abin tausayi ne me Allah yana masa istidraji shi ta nan Allah ya ce zai musu gai zai shimfida musu ko zai saukaka musu ko zai jinkirta musu shi Allah mai rahama jinkirtawa har zuwa lokaci shi ne malai ya ce man kana dhallan an al-haqi tun da yazo ya bace wa gaskiya gaira mutawai tariqil huda wanda bai bin tafarki na shari'a wallahu yamhalu yace to wannan Allah ya mana musu jinkiri bi dalalihi cikin batar sa dake hatta idza ra'au yaqinan malai ce har sai lokacin da zai gane gani na yaqini ma tu'adu Allahu bi abinda Allah yayi masa alƙawari da shi immal azabul ajila fid dunya ko dai ai masa azaba ta gaggawa a wannan duniya wa imma qiyamus sa'a ko kuma a saurara masa har zuwa lokacin tashin alƙiyama fa sayalamu ina iz malai yace a wannan lokacin ne mutum zai sani man huwa sharru makana wane ne yake da mafi sharrin matsugunni ko guri mustaqarra wanda yake tabbatacce wa da afu ay quwwatin wa jundin kuma waye ya fi raunin karfi da runduna Allah madaukakin sarki shike da wannan iko shi sa malai yace ya amuru Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam shi Allah madaukakin sarki yana umartan annabinsa bai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an ya kula ya faɗa li ha'ula'il kafirina al-mukadzibina ga wa'incin kafirai masu ƙaryatawa man kana muqiman fi dalalati wanda ya zauna a cikin bata wal ba'il da barna fa inna Allah ar-rahman da billahi shi Allah mai rahama yuhilu yana masa mai kawaici wa yutilu lahu fil umri kuma Allah zai tsawaita masa a cikin rayuwa wa yadidu min mata'id dunya kuma Allah zai masa ƙari cikin kayan jin daɗin duniya amma malai yace wannan duka don me yace istidrajan domin ai masa istidraji wabtila'an da kuma jarabawa wayannan dalilai guda biyu su za su sa a yi wa mutum jinkiri idan yana saɓawa Allah mutumin da yake saɓon Allah yake dukkan harkokinsa na tsiya Allah ya ci gaba da gudanar da harkokinsa ya kuma bar shi to Allah ya yi masa wannan istidraji sannan kuma ya zama jarabawa Allah zai ta masa haka ta idza ra'au ma wa'adahumullahu bihi min al'adab za su ci gaba a wannan rayuwar har zuwa lokacin da za su ga abin da Allah ya musu alƙawari na azaba fi duniya a wannan duniya aw fil akhirati ko kuma a lahira dan adam ya ga abin da Allah ya tanada masa na azaba sawa'un kana azabud duniya aw qiyamus sa'a bale yace wannan a ta azaba ce ta duniya ko kuma tashin alkiyama sai da irin a wannan lokaci sai alamuna ilmul yaqin yace a wannan lokacin ne za su samu ilimi na yaqini man huwa aswa'a manzilatan wani da yafi mummunan masauki wa makanatan da gurbi inda Allah a wajen Allah wa man huwa adafu nasiran kuma wani ne yake da mafi raunin mataimaka wajen da runduna kaga Allah madaukakin sarki yana gwada mana cikin wannan aya cewa mutumin duk da ya doge wajen barna kuma Allah ya masa jinkiri to Allah ya masa haka ya dan ranan alkiyama ya gwada masa cewa bai da waje mai kyau bai da masauki mai kyau bai da mataimaka masu karfin da za su iya taimakon sa idan Allah ya tashi masa azaba to da haka shi ya uwa ya kamata mu yi kokari mu tsaya gurin da Allah ya tsaya da mu shi sa malai yake fal ayatu yace kaga wannan aya to bayyana tana mana bayani anna imhalillahi lidhallina laysa karamatun lahu yace jinkiri da Allah yake wa mutane wa'anda suke batattu ba karama bace bal huwa istidraj yace ba haka ba istidraj ne wa ta'khiru lil uqubati da kuma ana musu jinkiri wajen yi musu uquba hatta ya ce waqatuha har zuwa lokacin da lokacin yi musu azaba zai zo daka idan mutum yana aikata barna kuma sai ya ga al'amuran su suna ta ci gaba to ya je ya kuka da kansa wallahi da haka lalle mu tsaya wuraren da Allah ya tsaye da mu shi yasa manzon Allah yake faɗa cikin hadisi wanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar mana shi da Tabarani kuma Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi yace idza ra'aita Allah yu'ti al-abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraju manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aita Allah yace idan kaga Allah madaukakin sarki yu'til abda min ad-dunya yana baiwa bawa wani abu na rayuwar duniya ala ma'asihi ana masa wannan kyauta ana masa wannan alheri ana yarwata dukiyarsa da arzikinsa amma kuma yana kan sabon Allah to yace wannan ma yuhibbu ba wai ana son sa bane fa inna ma huwa istidraji wannan istidraji aka masa summa tala qawluhu ta'ala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta fadin Allah madaukakin sarki yace falamma nasu ma dhukiru bihi fatana alaihim abwaab kulli shay yayin da suka yi manta da abin da ake musu wa'azi da shi Allah ce sai muka bude musu kofofin kowanne abu ana sai aka bude maka kofofin ni'ima arziki lafiya waye waye duka aka baka to duka wannan an maka ba wai don ana zunzurutun sanka bane a'a Allah ya maka istidraji ne to da haka a duniya akwai mutanen da ku ga suna ta sabon Allah amma abubuwan su ba su tsaya ba to waɗannan ababan ajiye musu tsoro ne mai dalili saboda Allah ya ka musu ciwon ragon layya a barka da tsiyarka kuma a baka duk abin da kake bukata na rayuwar duniya ba wai dan ana son ka ba dan kawai a ji daɗin kama ka da laifuffukan da Allah zai gasa ka a wuta gobe alkiyama saboda haka in mutum ya ga yana ta barna yana ta sabo yana ta abin tsiya kuma al'amuransa ba sa canjawa sai ma ci gaba suke to ya kuka da kansa dan haka manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi yace idza ra'aita Allah yu'ti al-abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraji manzo Allah yace idan kaga Allah yana kyauta a bawa a duniya a bisa wannan bawa din yana ci gaba da sabawa Allah to ba kanar sa ake kawai ai istidrajin sa ne an saurara masa yayi ainihin abin da zai yi ya lahira a kama shi shi sa manzon Allah sai karanta mana wannan aya don mu gane asalin matsayin wannan aiki din Allah ya ce falamma nasu ma dhukiru bihi yayin da suka manta abin da aka tunasar da shi aka yi musu wa'azi da wannan abun suka manta da shi to mai Allah ya musu ya ce fatahna alaihim abwaab kulli shay sai muka bude musu kofofin kowanne abu damuna ta yi kyau dabbobi suka aihu amfanin gona ya yi kyau mata su cigaba da aihuwa arziki ya cigaba da yaduwa duka wannan Allah ya yawan mutane saboda me a farko ya musu wa'azi amma sun manta da wa'azin da ya musu sai Allah ya bude musu kofofin ni'ima don su cigaba da halaka da kashe in kaga mutum yana ta fantamawa ko mutum ne mai barna to tausaya masa ya zama abin tausayi saboda me ana masa kiwon ragon layya wani hadisi Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi cikin Musnad nasa haka Imam Tabarani ya fitar da shi sannan babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya tabbatar da ingancin wannan hadisi wa kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai tsira da aminci Allah ya tabbata a gaishe da cewa inna allaha la yumli lil zalimi hatta idza akadahu lam yuflithu thumma qaraa wa kadhalika akadhu rabbika idza akadhal qura wa hiya zalima inna akadahu alimun shadid rawahu al-bukhari wa muslim wannan hadisi manzan Allah yana faɗa mana ciki wayannan hadisai guda biyu mun kawo su ne ba dan komai ba don mu tsinka yadda mu fahimci asalin abin da wannan aya take karantarwa cewa in ka ga mutum Allah ya masa jinkiri saboda yana wata barna kuma Allah ya bar shi to ba wai san sa ake ba istidraji ake masa so ake yi yayi abin da zai yi je lahira a kama shi sai sa anan Allah ya ce inna allaha la yumli lil zalim lalle Allah madaukakin sarki yakan saurara wa azzalim ya bar shi ta zalincin sa ya tsiyar sa ya ta abin da zai rubi abubuwan da kasashen manyan manyan kasashen duniya suke yi a yau musamman Isra'ila rubi da suke kashe mutane a Gaza da sauran garuruwa da kasashe da yankuna duk inda kuka ana barna da sa hannun su a ciki wallahi da sa hannun su a ciki dan haka wannan duka Allah ya saurara musu amma ranan da Allah zai kama su to ranan fa babu abin da zai kubutar da su shi yasa manzon Allah ya faɗa mana ciki wannan hadisi yace inna Allah la yumli lil zalimi lalle Allah yana jinkirta mutum azzalimi hatta idza akalahu zai bar shi har lokacin da zai kama shi to in ya basa wannan kamo din lam yuflithu babu abin da zai kubutar da shi daga wannan kamo manzon Allah bayan karanta musu wannan hadisi ko mu rubuta hadisi yace sai manzon Allah ya karanta wannan aya yace wa kadhalika akadu rabbika haka nan kamun ubangijinka yake idza akadha alqura idan ya kawo mutanen wata alƙarya wahiya zalima alhali tana zalunci da kun ga wannan hadisai guda biyu suna tunasar da mu cewa ashe saurarawa da Allah yake wa mutane masu ta'adi masu sabon Allah masu barna ba san su yake yi Allah ya yi musu haka ne kawai da in ya tashi kama su ya kama su da dalili kuma ainihin me ya musu azaba da ba su taɓa tsammani ba dan haka lalle ƴan uwa mu nesanta kanmu da ayyuka na sabon Allah Allah yana iya gwada mutum ya barka kana ta tsiyarka kuma ya ta baka arziki ya bude maka kofofin sama na arziki dan ya ji dadin kama ka wannan aya tana daga cikin abin da suke karantar da mu shine lalle kar ku ga wani mutum Allah ya bar shi a duniya yana ta barnarsa yana ta sabon Allah ya kashe wancan ya cuci wancan ya yi wancan kaza kaza kar ka dauka wannan Allah da yake son Allah ta'ala ya yi haka dan ya jarraba shi kuma ya yi haka dan ya kama shi gobe alkiyama da laifi to kamar yadda Allah yake karawa mutanen banza ni'ima da jin daɗi a duniya dan a kiwata su a je a yi musu azaba to haka nan kuma Allah yake wa mutanen kirki shi yasa ya kare yake man
wayazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatu ssalihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun maradda
Allah madaukakin sarki yace wayazidullahu ai Allah zai kara wa ibadahu alladhina amanu ko ibadahu alladhina ihtadaw Allah zai kare a bayinsa waɗanda suke shiryayyu zai kara musu ainihin huda shari'a sai Allah ya ce amma wal baqiyatu salihat kaga ayyuka nagartattu masu kyau khairun inda rabbika su suka fi abin alkhairi a wajen ubangijinka ladan su yana da yawa kuma su suke samar da mafi alkhairin makoma ga dan adam ai shine mala yace wa yazidullahu ibadahu alladhina tadau lidinihi huda, Allah yana kara wa bayinsa wanda suka shiriya a cikin addinin sa shiriya, alahu dahu a bisa shiriyar da suke da ita, bima ya tahadda bima ya shahidu lahum samida abin da suke kokari a ciki min al-imani na imani bi fara'idillahi da abubuwan da Allah ya farlanta wa dan adam. Allah madaukakin sarki ya dora wa bayi abubuwa da yawa, to Allah sai ya ci gaba da kara maka lada da shari'a da muwafaka wajen kiyaye irin wa'annan farilai da Allah ya dora maka, wal amalu biha kuma ya baka ikon aiki da shi, sai aka ce wal baqiyatu salihat, malai ce ai wal a'malul baqiyat, kaga sauran ayyuka da suke sauran as-salihatu nagartattun ayyuka khairu thawab, su suka fi mafi alkhairin lada'i Allah ya wajen Allah fil akhirati alahira wa khairu marja'an, kuma su ne makoma mafi alkhairi wa aqibatan, kuma karshe mai kyau, ay yubayyinu hadhihi al-aya halil mu'minina ba'da dhikri hali ahli dalala, yace wannan aya tana mana bayani hali na mutanen kware bayan an ambata mana hali na mutane waɗanda suke batattu fil ayati sabiqa, a ayati ta gabata, fa kama anna Allah yumli yumhalu ahli dalali, kama yadda Allah yake jinkiri amma abota mai halaka mutanen da ba sa kan shari'a, Allah ya musu jinkiri su ta tsayarsu, fa innahu bil muqabil, to haka shi ma wajen fuskantar abu mai kyau da mummuna yakan yi kari a mutanen kware, yazidul mu'minina alladhina salaku tariqal huda, Allah yana kari a mu'minai wa'annan da suka bi tafarki na shari'a, me yake kara musu hidayatun shari'a wa sibatan da tabbata wa tawfiqan da dacewa, sai Allah ya ba su wa'annan abubuwa, ya kara musu shari'a, ya kara musu tabbaci, ya kara musu dacewa, bara shari'a duk aikin da za su yi zama suna yin sa akan shari'a, sibatan duk abin da za su yi Allah ba duk idin rigima da duk wani abu da zai taso to suna tabbaci akan gaskiya, wa tawfiqan kuma Allah zai ba su katare duk abin da za su yi shi bisa dacewa da abin da shari'a take so, kaga wannan sun samu wannan kare, ai ma'ana ai wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda ai wafiqahum li ta'ati, Allah zai datar da su wajen yi masa da'a, wa yusabbituhum 'ala al-iman, kuma Allah zai tabbatar da su akan imani, wa yazidahum basiratan fi din, kuma Allah zai kara musu fahimta ko basira a cikin addini, kun ga shi dan adam idan ya zama mutumin kware Allah yana taimakon sa ta kofofi da fuskoki daban-daban, haka ƴan uwa saboda wannan mudage mu zama mutanen kware, sannan sai ya ce summa bayyana ta'ala al-amalus salihatul baqiya, sannan sai Allah madaukakin sarki ya mana bayani ayyuka na kware waɗanda su yana irin su al-baqiyat, mana ayyukan da suke sauna iya khairun inda Allah thawaba, su suka fi alkhairi a wajen Allah wajen lada, wa afdalu aqibatan min mata'id dunya, yace kuma shine yafi mafificin makoma sama da kayan jin dadin duniya azza'ila wanda suke gushewa, bara duk wata ni'ima ta duniya da za a maka tana tafiya, ita ni'ima duniya ba ta dawoma, ni'ima ta lahira ita ce dawamammiya, to duk ni'imar da za a yi wa mutum ta duniya tana gushewa, wani zai ce ai wani yana rayuwa ta tsufan sa, to in ka tsufa wanda daɗi kake ji shi kenan, bari mu bada misali gabanin Alhaji Aminu Dogoya da su ina yin hira da shi, ya ce yana jin daɗin duniya da kuɗi trillion na aka ce ya mutu ya bari amma ya ce bai jin daɗin duniya, saboda me tsufa ta kama shi, idan tsufa ta kama mutum duk gaɓoɓin jikinka da duk wani abin da ke jikinka Allah ya tauye shi, ya tawo shi da haka ba za ka ji daɗi da shi ba. Misali me yake kake ba harce ba ne, to an tawo jin ɗanɗana. Ba fatar jikinka ba ne take shan iska ka ji sanyi ka ji waye, sai a mai da ya ci tsohuwa ba ka jin sanyin da zafin. Ba shi ke nan ba? Zuciyarka ce, ina yi jijiya da zuciya da rai maka sha'awa, to ta manyanta sha'awar ma ba ta yi. Ka je ka zauna da tsofi za ka dutse da nan zuciya za a yi su mutu ne kawai. Allah da gaske. Eh mutum ya girma ya girma kawai duk kullum tunaninsa. Akwai wata babar mai idan ta zo idan ta yi zazzabi ko ya zuce wallahi ta ɗauka mai takalmin tsumma ce ta zo. Ka zama takalmin tsumma in yana taka za ka ji ka rasa ne? Ba ka ji ba mutuwa ke yi. Ce ta ɗauka ya zuce ta zazzabi take kawo ziyara. Kuma ga shi ta tashi. Sai a ce to lokacin zuwan ta bai ba ko? Saboda tsufa in ka manyanta babu wani jin daɗi. To shi sa a nan Allah ya ce asalin ainihin ladan lahira shi ne ya fi daɗi a kan jin daɗin duniya mai gushewa. To don haka sai Allah ya ce walbaqiyatu salihat, ayyuka nagartattu da za ka yi su su ne khairun inda rabbika, su suka fi alheri a wajen ubangijinka. Don me yasa? Tsawaban saboda ladan da za ka samu idan ka yi su. Wa khairun maradda, ai khairu jaza, su suke ba da mafi alkhairin sakamako. Wa khairu marja'a, su suke samar da mafi alkhairin makoma. Wa aqibatu, da makoma yawmal qiyamatu gobe alkiyama. Da haka ashe mutum ya kamata ya tsaya ya yi ayyuka na kirki. Shi yasa al-Imamu Ibn Kathir yake cewa al-baqiyatu salihat, in aka ce al-baqiyatu salihat me ake nufi da shi? Yace tashmilu jami'ul a'mali salihah, ta tattala dukkan ayyuka na kirki. Duk wani aikin kirki Ibn Kathir ya ce shi yake kira al-baqiyatu salihat. Ba ke ba wani aiki daban ba. Sai ya ce min zikrillah, kamar na ambaton Allah, wa da'ati, da yawa Allah biyayya, duka waɗannan ayyuka Ibn Kathir ya ce su ake kira al-baqiyatu salihat. Ma Imam al-Qurtubi shi ke ce anna al-murad bil-baqiyatu salihah. Al-Imam al-Qurtubi ya ce abin nufi da abin da ake kira da al-baqiyatu salihah ya ce al-a'malu allati tabqa thawabuha fil akhirah, duk aikin da ladan sa zai saura gobe al-qiyama shi ake kira al-baqiyatu salihah. Bi khilafi mata'id dunya, sabanin kayan jin dadin rayuwar duniya. Fa innahu fani, shika mai karewa ne yafna, kayan jin daɗin duniya karewa yake. Wasu malamai suka ce abin da ake nufi da al-baqiyatu salihat shine al-azkarul mashhurat, shine azkar waɗanda suke shahararru ana yin su kamar zikirin safe da yamma. Kaga shahararrun azkar ne ko? To ana kiran su baqiyatu salihat. Waɗansu suka ce a ƙila fiye jami'ul a'malu birri, wasu malamai suka ce in an ce baqiyatu salihat shi ne dukkan wani aiki na kirki shi ake kira al-baqiyatu salihat. Ta ma cikin hadisi ya gwada mana mai menene baqiyatu salihat, manzon Allah ya fassara su da wasu abubuwa. Akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya ƙara mashi yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ce manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, ya ce istaghfiru min al-baqiyatu salihat, ya ce ku yawaita ayyuka waɗanda suke masu saura. Kaina sai aka ce wa ma hunna ya rasulullah, to menene al-baqiyatu salihat? Kala sai manzon Allah ya ce at-takbiru, yin faɗin Allahu akbar, Allahu akbar, والتهليل ده هيللا فضل لا اله الا الله لا اله الا الله والتسبيح ده تركك الله سبحان الله سبحان الله والتحميد ده غوريو الله الحمد لله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. da fadin la haula wala quwwata illa billah manzo Allah yace to wa'annan su ake kira baqiyatus salihat kaga kullun in ka zauna sai ka yawaita fadan su Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar wa kuma subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar kaga duka shi ko da su Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah kaga duka shigar da su wadda hadisi rawahu Imam Ahmad ibn Hanbal wal Hakim duka wayannan malume su fitar da shi sannan Albani yace hadisi ne ingantacce kun ga wayannan su ake fassarawa da abin da ake kira da al baqiyatus salihat da aka mutum sai ya rungume su ya yawaita yin su kada ka kauta da fata fahimta wa an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hajjo daga abu huraira yake cewa manzon Allah bai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi shams Allah hadis rawahu muslim Abu Hurairah yake cewa manzon Allah ya ce in ce subhanallah kace tsarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wala ilaha babu abun bauta da cancanta illa Allah sai Allah wallahu akbar Allah shine mai girma manzo Allah yace ahabbu ilayya fadin wa'annan kalmomi guda hudu su suka fi soyuwa a wajena mimma tala'at alayhi shams saboda duk abin da rana ta hudu akan sa duk abin da rana ta haska shi ta hudu akan sa manzo Allah yace baya son su saboda ya fadi wa'annan kalmomi guda hudu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar kun ga yadda su ake kira me baqiyatus salihat da ka yan kwa murke su ba yawaita amemeta irin wa'annan kalmomi wadda hadisi Imam Muslim ya fitar da shi malibai suka ce wa hadhal hadis yadullu ala fadl al azkar wannan hadisi yana mana nuni yana mana ishara bisa nuna mana falalan yin zikri allati tadkhulu fil baqiyatus salihat wanda su ma an shigar da su cikin abin da ake kira albaqiyatus salihat kun ga shi wayannan su ne idan mun dauka a ma'ana ta am shi ne duk wani abin kirki shi ake kira mai albaqiyatus salihat da ka duk aikin kirki da za ka yi kar ka yi da wasa ka mai da hankali ka yi shi kuma ka tsaya ka kyautata shi domin kana tsammanin ladan sa zai wanzu a gare ka har zuwa gobe alkiyama kuma ka haɗu da ladan ka samu kuma abin da ake bukata Allah ya dace ta sai Allah ya cika wuce a fara aika ko
a fara anta alladhi kafara bi ayatina wa qala lahum tayanna malan wa walada أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
الله مروك تنسركي ya gaya mana yace a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utiyanna malan wa walada da farko malume masu tafsiri suka ce anna hadhihi al-aya nazalat fi as fil asi ibn wa'il wannan aya ta sokare akan wani mutum wanda yake kiran sa al-as ibn wa'il kabbab bin arati ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda idan da za mu faɗi labarinsa za mu tausaya kuma za mu ga irin kokari na safan manzon Allah. To shi Kabbab bin Arat asali makeri ne kuma bawa ne a ƙarƙashin wata mata. Lokacin da manzon Allah ya zo da addinin musulunci, sai Allah ya haskaka zuciyarsa ya karbi addinin musulunci. Wannan mata da yake ƙarƙashinsa sai ta ce masa in yana so ya zauna a ƙarƙashinta dole sai ya kafirta. Shi kuma ya ce a'a. Ita kuma ta ƙi'yanta shi, amma sai ta ɗauki salon yi masa azaba. Maƙerar da yake ƙira a ciki ake masa azaba da ita. In aka hura wutar maƙerar sai ta sa ƙarti manya-manya su kama shi. Wannan su kama hannu, wannan su kama hannu, wacce su kama ƙafa, wacce su kama ƙafa. Sai a yi rigingine da shi, sai ta ɗora gadon bayansa a kan maƙerar. Yana ihu haka wuta da gumi da man gadon bayansa haka za su kashe wutar. In ya warke ana masa wannan. To wata ran har ya je abin ya yi tsawa ya je bin manzo Allah, ya ce ya samu manzo Allah gindin ɗakin kawai, ya ce ya annabin Allah ba za ka roƙa mana Allah ba? Ya ce bege mu ana kaza ana kaza. Manzo Allah ya ce masa ku yi haƙuri, wanda suka zo gabaninku akan kama mutum da zartu a sa a tsakiyar kansa a yanka a raba shi gidan a raba shi symmetrically kenan ko? Nan rabi ya faɗi, nan rabi ya faɗi, a jefar da shi. Annabi ya ce duk da wannan wahala da tashin hankali, amma wannan bai sa sun bar addini ba. Ya ce ku kuna gaggawa ne, in kuka yi haƙuri mutum zai tashi daga hadar mot har zuwa Sana'a ba abin da zai same shi. To wannan Kabbab bin Arat yana bin Asi ibn Wa'il Bashi. To yana binsa Bashi sai ya je gunsa tun a jahiliya. Shi Kabbab ya ce yake rubuta mana. Ya ce rawa sahabi Kabbab bin Arat radiyallahu anhu kala. Ya ce an rubuta magana daga sahabi na manzon Allah mai suna Kabbab ɗan Arat. Allah ya ƙara yadda gare shi ya ce. Kuntu kaina. Fil jahiliya ce na kasance makeri a lokacin jahiliya. Wa kana li alal Asi ibn Wa'il dainu. Yace ni kuma ina bin Asi dan Wa'il Bashi. Fa ataituhu, yace sai na tafi wajensa don bai zan ya biya ni bashi. Fa kala shi Asi din sai yake masa la uqdika hatta takfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sai ce masa ba zan biya ka bashinka ba sai ka kafirta da Annabi Muhammad. Bana sai ya bar musulunci. Kabbab ya ce fa qultu, ya ce la akfuru bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta ta mutu. Ce ni ba zan kafirta da Annabi ba sai ka mutu. Thumma tab'ath, sannan a tayar da kai. Fa qala wa inni la mab'uthu ba'dal maut, yace zini za a tayar da ni bayan na mutu. Yace fa sawfa utika malan wa waladan, to da sannu za a bani dukiya da ƴaƴaye. Fa utika, sai in biya ka. Yace idan na mutu aka tayar da ni za a bani kuɗi, za a bani ƴaƴa, a wannan lokacin sai in biya ka bashinka, amma yanzu ba zan biya ka ba. Wannan magana kun ga kamar magana ce mai sauki ko? Amma iskilanci ya karyata Allah, ya karyata ayoyin Allah, yana inkarin ba za a yi tashin alkiyama. To sai wannan aya ta sauka, Allah ya ce a fara'aita allazi kafara bi ayatin, yanzu ba ka ga mutumin da ya kafirce wa ayoyinmu ba. Wa qala, sannan ya ce la'utiyanna malan wa walada, za a bashi ainihin dukiya da ƴaƴa gobe alkiyama, har ma zai ɗauka a ciki ya biya bashi. Yace a halinta baka sani bane ayyuhar rasul, ya kai wannan manzo. Wa ajibta min hadha alkafir, baka yi mamaki ba daga wannan kafiri shine al-As ibn Wa'il wa amsalihi, da makamantansa. Ai ba shi kadai bane ko? Yawa, har yanzu akwai masu ilgilanci da lahira da duniya, suna ganin duniya har abada ba za ta kare ba. shi sa aka ce al-As bin Wa'il wa amsali da makamantansa idh kafara bi ayati llahi ayayin da ya kafirce wa ayoyin Allah wa kadzaba biha ya kareta su wa qala la utiyanna fil akhirati yace ranar lahira za a bani amwalan dukiya wa auladan da ƴaƴaye wanda wannan yayi ne yayi ƙarya ko yawa shine malahi ce qulu llahu ta'ala muqaddiman lin nabiyyi Allah madaukakin sarki ya faɗa yana magana da annabinsa yace hal ra'aita halal zalikal kafir shin kaga halin da wannan kafiri zai kasance allazi jahada ayatul lahi wannan da yayi jayayya da ayoyin Allah wa kadzaba biha ya kareta su suma tajarra'a sannan yayi girman kai faqala mutahajjiban ya faɗa yana mai ci da kai sayyidina Allahu fil akhirati malan wa waladan yace da sannan Allah zai ba da dukiya da ƴaƴa a lahira kama a dani fi duniya kama yadda ya ba da dukiyar a duniya wa za qaulun sadaru min yace wannan magana ce wanda cikin garo da a bakin sa bala yace ala sabilil istihza wal gurur abisa salo na izgilanci da kuma rudi zannan da tsammani annan ni'matu dunawiyya cewa ni'ima ta duniya dalil ala ridallahi an fil akhirati cewa ita ce za ta zama dalilin da Allah zai yarda da mutum a lahira amma dan an baka dukiya a duniya baka iya sarrafa ta ba yadda Allah ya ce to ba za ta zama maka dalilin da Allah zai yarda da kai ba idan Allah ya baka dukiya ko Allah ya baka mulki ko Allah ya baka ƴaƴa ko Allah ya baka wata ni'ima cikin ni'imomin duniya wa'annan ni'imomin ba za su zama maka dalilin yaddar Allah ba sai in ka aiwatar da su bisa abin da Allah yake so to shi tsiyarsa ya tai amma sai ya kaddara cewa za su zama dalilin yaddar Allah a gare shi a ranar lahira dan ko ga ba da za a yi ko Allah ba zai yarda da shi saboda Allah ta'ala bai yarda da shi ba saboda ya kareta Allah din shi sa Ibnu Kathir da ya dubi wannan aya yace asali ta so kade akan As bin Wa'il saboda abin da ya faru tsakanin su da Kabbab bin Arqi da cewa ya biya shi bashin da yace ba zai biya shi bashin sa ba yace yana inkarin cewa in an je lahira Allah ya tayar da shi ya bashi sai ya biya shi da wato wanda Ibnu Kathir yace li'annahu qalahu bi ghairi ilmin wala dalil amma ya faɗi wannan magana babu ilimi babu dalili da yana da ilimi yana da dalili ba zai faɗi wannan magana ba don me yasa ai Allah ba zai tada kai bayan kai matsiyaci mabarnaci kuma ka kaddara Allah zai tada da kai har kawai a ba zai yi wannan aya dan ne yan uwata da darussa masu yawa amma za mu ambaci kaɗan daga cikin irin darussan da wannan aya take da shi na farko ta'dhirun min al-ightirari bid-dunya wannan aya tana gargaɗin mu ne kada mu rubu da duniya wazan da kuma tsammani annan na'ama cewa ni'imomi a dunawiya ta duniya dalilin alal najati fil akhir kar kai tsammanin ni'imar duniya za ta zama maka dalilin kubuta a lahira in baka bi Allah ba ba ta zama maka ba da haka duk wanda yake tsammanin dan an masa ni'ima ta duniya haka kawai zai ci gaba da holewarsa kuma a ranar lahira ta zama masa dalilin tsira ya yarda da kansa ni'imar duniya kowace iri ce da Allah ya baka za ta zama maka alheri ne a lahira in ka sarrafa ta a duniya kamar yadda Allah yake so kamar yadda Allah ya ce ayi kai haka to shikenan amma in kai abin da ranka yake so to duniya ta yaudare ka isa mala ya ce tahdhirun min iktirari bid duniya wannan aya tana gargaɗin mu kada mu rudu da duniya kar ko mu zaci cewa ni'imomi da Allah yake yin su na duniya za su iya zama dalilin tsirar mutum gobe lahira za su zama dalilin tsirar ka ne a wani lokaci idan ka sarrafa su bisa yadda Allah ta'ala yake su na biyu suka ce anna ilmal gaib sha lalle ilimi na gaibu la ya'lamuhu illa Allah babu wanda ya san abu boyayye ilimin da Allah ya koyi babu wanda ya san shi sai Allah wanda kafirin da ya san gaibu ai ba zai ce za a bashi dukiya a lahira ba ko saboda ya san bai yi abin kirki ba kai da buka abin kirki ba wai zaka tsammaci wani abin kirki da haka sai malai ya ce wala yajuzu li ahadin an yatakallama fihi bighairi dalil da bai dace ba bai halatta ba ga wani mutum daya yayi magana akan wata mas'ala ba tare da dalili ba na ilimi duk abin da zaka faɗa kar ka faɗi abin da baka da ilimi kar ka faɗi abin da baka da hujja don me shi asi dan wa'il ai ce wai in an je lahira ka bari sai mun mutu an tashe mu mun je lahira za a bani kuɗi sai biya ala ai gaibu ne ko yawo lahira akwai kuɗi ne ma babu kawai innama hiya amalin ko ayyuka ne kawai in kai mai kyau ka gama su kawai in kai mummuna ka gama mummunan ka na uku suka ce bayanu jahilil kafirina wannan aya tana nuna mana bayani na jahilcin kafirai alladheena yuqsimuna al-akhirati ala dunya wanda suke ainihin me suke fifita ko yuqisuna al-akhirati ala dunya suna qiyasul lahira da duniya wanda ba haka ba lahira daban take duk tunanin da kake lahira an gaya maka iya abin da hankalinka zai iya dauka amma abin da yake lahira ya wuce dunan saboda abin da za dan adam zai gani gobe alkiyama ya wuce tunanin dan adam din shi sa lahira warware ne wanda kawai sai dan adam ya je mai imani ya yadda da imani ya yadda da duk abin da aka faɗa na lahira amma ba za ka iya kiyasin lahira da duniya ba babu wata fuska da zai haka don haka jahilci ne na jahilai su dinga kwatanta lahira da duniya yawa sannan fa'ida ta biyar suka ce annal kufra shi kafirci yubidu al-a'mal yana bata ayyuka wala yanfa'u ma'ahu malu wala walad sane duk kafirci yana bata dukkan ayyukan mutum idan mutum ya kafirta duk ayyukan su bace da haka mutum ya yi kokari kar ya yi abin da aikin sa zai bace ka ne sanci abin da ake kira kafirci malai ya ce idan kuma mutum ya kafirta ayyukan sa suka bace wala yanfa'uhu ma'ahu malu wala walad malun ma'ahu dukiyar da take tare da shi wala waladun ma'ahu ko dan da yake tare da shi wala la yanfa'u ba zai amfana da shi ba haka Allah ya faɗa ko annabi Ibrahim cikin addu'o'in da yake yana cewa mai falaki jini yau mai yau asu yau ma la yanfa'u mal wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ko yau to shi kuma da dan adam ya tsaya bi Allah danginka da dukiyarka da komai za su amfana da kai ba a lahira duk amfanin su a duniya ne da haka ka dage ka yi amfani da su ta hanyar da ya dace don in ka je ka samu irin ladaddakin da ake tanadawa wanda suke amfani da dukiyoyinsu wajen yin waɗannan abubuwa waɗannan darussa suna da alaƙa da wannan aya da muka karanta sai Allah ya ci gaba ya ce attala al-ghaib ko da yatsin kai gaibu ne amitta kaza inda rahmani ada ko kuma ya riki wani alƙawari ne a wajen Allah ai tala al-ghaib fara anna lahu malun wa rizq shi ya yi tsin kai gaibu ne sai ya gani cewa yana da dukiya yana da ƴaƴa a lahira da yace sai an je lahira da ba shi dukiya da ƴaƴa to Allah yana tambaya ce shin ya san gaibu ne ya dan leka ya gano cewa a lahira za a ba shi ƴaƴa da dukiya amlahu inda Allahi ahadun bi zalika ko kowa yana da wani alƙawari a wajen Allah a bisa wannan maganar da ya faɗa Allah ya ce kalla ko a ba haka bane bai da wani dubu sanaktubu ma yaqul Allah ya ce da sanin zamu rubuta duk abin da yake faɗa wa namuddu lahu min al'azabi madda za mu ɗanɗana masa azaba ɗanɗanawa ko za mu ƙara masa azaba bisa ƙari alaysa al-amru kama yasab yace al-amri ba kama yadda yake riya bane dalikal kafir wannan kafiri wala ilma lahu bayda ilmi wala ada indahu ko bayda wala al-qawli aw jalla sanaktubu ma yaqulu min kadhib da mu rubuta duk abin da yake faɗa na ƙarya waqtira'in da kirkiran ƙarya alallahi da jingira zuwa ga Allah dan ƙarya da jingira yace za a bashi ƴaƴa da kuɗi kaga yayi wa Allah ƙarya yace wa naziruhu fil akhirati kuma za mu ƙara masa alahira min anwa'il uqubati daga dangogin nau'i daban-daban na uquba azaba salo daban-daban za a yi masa gobe alkiyama kama zada min alkayyi wa dalal kama yadda ya ƙara ainihin mai zalunci da bata kama yadda ya ƙara ainihin zalunci da bata to haka za a ƙara masa azaba nau'i daban-daban salo daban-daban a ranar lahira Allah ta'ala ya kare mu Allah yace bayan nan wani rusu kuma za mu gaje shi ma ya kulu abin da yake faɗa wa ya ci na farta sai zo mana shi kadai bai da komai har sai zo dama kai zo shi kadai ko dama ko mutum zai koma shi kadai Allah yace wala kad jitu munafurada kama khalaqnakum awwala marratin ko yace kun zo mun dai dai ku kamar yadda kuka zo a farkon lokaci wa taraktum ma kawwalnaku kuka bar abin da muka tara muku wara abuhurikum bayan bayan ku aga haka za a shi sa Allah yace wa narsuhu za mu gaje shi wa ma yaqulu da abin da yake fada wa yati na farda zai zo mana shi kadai ai wa darsu malu za mu gaje dukiyar sa wa waladuhu da ayyan nasa wa yati na yawmal qiyamati fardan wahidan zai zo mana gobe alqiyama shi kadai la mala ma'ahu babu dukiya tare da shi wala walada babu da haka zai zo daga duk wanda yake jin ya kai ya burin kasa yana gashi wani abu ne to gaba alkiyama shi kare zai je idan mulki ne yasa kake tsayar da kake yi to gaba alkiyama ba mulki haka za ka zo akomi haka za ka zo da ka yi kwa lalle wajibin mu mu kiyaye ko